الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتة عشرين دا ايقا رمضان هجرة تدود الهدو دا اربعين دا بقوي اذا تدقوم قوتا اكو شكرا تدود دا عشرين دا شدا منا سورة الفتح ومدام تقبا دا آيات قوم ان شاء الله انا كارتون ينا دا كده بياني اكن مبايا اريار دا mubaya'ar yarda ita ce bay'atul ridwan me ake nufi da mubaya'ar yarda zamu ji wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya mana bayani da kansa yace innal ladina yubay'unaka
وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ عَفَا بِمَا عَمِلَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ بَلَّى وَدَنَّ سُكِيَ مَكَ مُبَايَعًا إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ أي اللَّهَ نَسُكِيَ وَمُبَايَعًا يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ هَنُنْ اللَّهِ يَنَا سَمَنْ هَنُّ وَنْسُ هَنُنْ اللَّهِ يَنَا سَمَنْ هَنُّ وَنْسُ فَمَنْ نَكَسَ وَنْدَ يَوَرْوَرَ وَنَّنْ مُبَايَعًا فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ سَاكَ مُكُمْ وَرْوَرِ وَنْ يَنَا دَوَا كَنْسَ فَتُو يَنَا مَكَنْسَ نِكَوَي وَمَنْ أَوْفَى بِمَا أَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ وَنْدَ ya cika alƙawarin da ya yi ma Allah wato wanda ya cika wannan mubaya'ar kenan wannan ta karatun za ka ga an rubuta alaihu amma dai karatun ƙira'a ta mafi yawan malamai don ƙira'an Hafsu ne yake sa alaihu alaihullaha amma sauran malamai suna sa ma kasra alaihi jumhurin masu malaman ƙira'a wannan yana kama da aya ta 63 ta suratul kahfi wama ansanihu illa shaytan kuma kuma man ansanihi nan ma ƙira'ar Hafsun ne take zuwa da wama ansanihu kusan duk ma'anan ɗaya ne Allah madaukaki ya ce wanda ya cika alƙawarin da ya ma Allah فسيؤتيه أجرا عظيما الله زي باشلا دا مجرما akwai bayanin da shi al-Imam al-Qurtubi yayi a litafin al-Mufhim a juz'i na 4 shafi na 66 ya dauko labari kamar yadda muka fara muka gabatar a farkon suratul Fath yace annabi sallallahu alaihi wasallam hina arada al-umrata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin umra fasaddathu quraish sai quraishawa suka hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho makka da nufin umra sai ya zama quraishawa sun hana shi fa wajjaha ilaihim usman ibn affan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu sayyiduna usman bin affan liyukhbirahum bi annahu jaa mu'tamiran saboda ya ba su labarin cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taho da nufin yaki ba ya zo ne da nufin umra wa lam yaji'u liqitalin fa abta'a alai sayyiduna usman bai dawo da wuri ba ana ta jira fa urjifa bi annahu qutila sai labari ya yadu akan cewa ai an kashe sayyiduna usman to nan take manzon Allah sai ya kira sahabbai su taho ayi mubaya'a fa bay'a annabiyyu ashabahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai su masa mubaya'a hadhihi albay'a ita wannan mubaya'ar da Allah yake magana a wannan aya al-musammata bi bay'ati ar-ridwani to wannan mubaya'ar ita ce ake kira bay'atu ar-ridwan mubaya'ar yarda me ya dalilin ta kaji labarin abin da ya faru saboda annabi ya tura sayyidina Usman ga mutanen Makka labari ya iso akan cewa an tsare an kashe sayyidina Usman manzon Allah ya kira sahabbai su yi mubaya'a to ba shakka wannan mubaya'a ce mai tsanani kamar yadda kaji Allah madaukaki ya faɗa a wannan aya innal ladina yubayi'unaka waɗanda suke maka mubaya'an nan innama yubayi'unallah Allah suke wa mubaya'a babu inda Allah ya taɓa faɗin wannan sai a nan ai sahabbai sun yi mubaya'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba karo ɗaya ba ba biyu ba amma a wannan lokacin kaji irin magana da Allah ya yi waɗanda suke mubaya'a da kai Allah suke wa mubaya'a yadullahi fawqa aydihim hannun Allah ne sama da hannuwansu to saboda haka yasa malamai suka ce wannan mubaya'a tana da tsananin gaske hadhihi albay'a shadida la yaqdiru 'alayha illa ahlul iman babu wanda za su iya wannan mubaya'a sai mutanen da suka samu imani kafaffe imani mai karfi sune sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an samu hadisai wanda suka nuna lallai ita wannan mubaya'ar ta yi tsanani ta bambanta da sauran mubaya'a da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai hadisan da wasu sahabbai waɗanda aka yi wannan tafiyar da su waɗansu daga cikin sahabbai waɗanda suka yi wannan mubaya'ar sun ba da labarin abin da ya faru na ɗaya akwai Jabir bin Abdullahi al-Ansari Allah ya ƙara masa yarda Jabir yana cikin sahabbai waɗanda suka yi wannan mubaya'a ga manzon Allah kunna yawmal hudaybiya ranar hudaybiya 1400 Jabir ya ce mu mutum 1400 ne mutum 1400 fa bay'anahu sai muka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a mun masa mubaya'a ta hatta shajara a ƙarƙashin wata bishiya ita wannan bishiya wa hiya samura bishiyar magariya ce kaga yana ba da labarin abin da ya faru yace kuma mubaya'a da muka yi bay'anahu ala Allah nafirra mun yi masa mubaya'a akan cewa ba za mu gudu ba kaga annabi ya kira sahabbai su yi mubaya'a cewa idan an tsaya wannan yaki da za a yi babu gudu to Jabir yana musanta cewa an yi mubaya'ar za a mutu yace mu mun yi mubaya'a ne cewa ba za mu gudu ba ولم نبايعه على الموت بما يمس مبايعة أكن زام متبا أما من يمس مبايعة أكن شور بزام قدبا تو حديث جابر بن سعيد البخاري باب غزوة الحديبية حكما صحيح مسلم حديث متفق عليه ينا باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال شيء صار الإمام مسلم يمس بابي يا كماتا idan za a yi yaki komanda ya kirawo sojoji su yi mubaya'a wannan ita ce sunnar manzon Allah an riga an san akwai mubaya'a dama tsakanin musulmi da shugabansa amma idan za a yi yaki kafin a shiga yakin sai komanda ya kira sojoji a yi mubaya'a gaba ɗayan su wannan mubaya'ar tana da muhimmanci saboda tana zaburar da imani a daidai wannan gaba tana tuna maka alƙawarin da kai ma Allah na kalmar shahada to don haka yasa mubayar yaki tana da kima ƙwarai wannan yasa al-Imam Muslim yayi babi akai kuma abin da ya faru da manzon Allah kenan kafin a yakin ya kira su yace ku zo ku yi mubaya'a hadisin yana sahihul bukhari hadisin 4154 sahihu muslim hadisi na 2856 to na dai kenan na biyu ma'aqal bin yasar shi ma sahabi ne ma'aqal bin yasar yace laqad ra'aytuni ina tuna kaina yawma shajara ranar da muka yi mubaya'a a gindin wannan bishiyar ina tunawa wan nabiyyu yubayi'un nasa ga annabi yana mubaya'a ga mutane wa ana rafi'un gusnan min aghsaniha an ra'sihi yace ni kuma sai na daga wani reshe daga cikin rassan ita wannan magariyan daga kan annabi wato annabi yana ashe magariyar tana kusa da kan manzon Allah inuwa saboda adaji ne an yi sansani to shine annabi ya kira sahabbai zuwa ga mubaya'a a gindin wannan bishiyar kuma ba ta da tsawo rassanta suna taba kan manzon Allah ma'aqil bin yasar yace sai ina kawar da waɗannan wato rassa daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ma'aqil bin yasar yace wa nahnu arba'a asharata mi'atan mu mutun 114 wato yana nufin 1400 shi ma kamar yadda Jabir ya faɗa yace lam nubayi'uha alal maut ba mu yi mubaya'a ga annabi cewa za mu mutu ba walakin bayanahu ala alla nafirra amma mun yi ma annabi mubaya'a akan cewa ba za mu gudu ba bamu ce mun yi mubaya'a akan mu mutu ba sai dai akan ba za mu gudu ba hadisin sa shi ma yana sahih muslim sai zama babu guda al-Imam Muslim ya kawo hadisin Jabir hadisin Ma'aqil bin Yasar shine hadisin 2856 kuma al-Imam Muslim ya sake ruwaito hadisin Zaid bin Abi Ubayd al-Madani wani tabi'i ne yana daga cikin tabi'ai malaman Madina wanda ya bada labarin Salamatu bin al-Aqwa al-Aslami shi ma sahabi ne kuma waɗannan sahaban gaba ɗayan su al-Ansar ne Jabir al-Ansari ne Ma'aqil bin Yasar al-Ansari ne shi ma Abu Salama ko a ce mai Salama bin al-Aqwa al-Aslami kuma kabilar sa ma ɗaya da Jabir shi yasa ake kiran sa al-Aslami waɗannan sahabban gaba ɗaya duk suna cikin waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah a wannan ranan to kaga biyu suna cewa mun yi mubaya'a ga annabi cewa ba za mu gudu ba bamu yi mubaya'a akan cewa za mu mutu ba sai ɗaya shine Salamatu bin al-Aqwa wannan tabi'in yace na tambaye shi qultu ni na tambaye Salama bin al-Aqwa al-Aslami idan aka ce ana mubaya'a akwai abin da ake mubaya'a akai wato idan aka ce annabi ya kira sojoji ku zo ku yi mubaya'a to ba wai kowa zai zo a sha hannu da shi ne kawai ba akwai kalmar da ake gaya mar yarjejeniya tsakanin shugaba da shi ya yarda ko bai yarda ba wannan shi ake nufi da kalmar mubaya'a shi wannan tabi'in yake tambayar wannan sahabi ala ayyi shay'in bay'atum rasulullah Allah ya fada mana kun yi mubaya'a ga manzon Allah to mubaya'ar da kuka yin akan meye shi dai kawai abinda Allah ya fada innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una Allah wannan mubaya'ar da kuka yi da annabi akan meye yawmal hudaybiya kada sai ce Allah almuti akan zamu mutu inji shi salama to kaga wadancan sahabbai biyu sun ce annabi ya kira su mubaya'a akan bada su gudu ba shi kuma salama ya ce an kira mutane mubaya'a akan me akan a mutu akan za a mutu ba maganan gudu bane kuma al-Imam Muslim ya sake kawo wannan hadisin Salama ibn al-Aqwa a babu gazwatu zikardin bagairiha dai yana daga babuka da suke magana akan yaƙin manzon Allah shine hadisin 1807 ya zo a jere da hadisin Ma'qil bin Yasar shi Salama bin al-Aqwa sai ya bada labari ma wanda yake nuna ai bai manta ba maganar da yake yi babu mantuwa a ciki yace fa bayatuhu da nazo sai na yi ma annabi mubaya'a awwalan nas ina daga cikin farkon mutane ka san kamar da Jabir ya faɗa mutum 1400 kowa sai da ya zo gaban manzon Allah sai da ya miƙa hannunsa manzon Allah ya ɗora hannunsa a kan shi kowa wannan shi ne mubaya'a ga mutum 1400 ba a cewa a duka kun yi mubaya'a su ce mun yi a'a kowa sai ya zo ya yi kuma abin da ya faru shi Salama ya ce ina cikin waɗanda suka fara mubaya'a ga manzon Allah sun mubaya'a wa baya'a annabi ya dinga mubaya'a ya dinga mubaya'a wato mutane kowa zuwa yake yana mubaya'a ga manzon Allah wanda labarin da yake bayarwa yake gwada bai manta komi ba hatta idza kana fi wasatin minan nasi sai da aka kai tsakiyar mutane wato kamar misali an kai wajen mutum 500 kenan tunda mutum 1400 ne an kai wajen mutum 500 sun yi mubaya'a kala sai annabi ya ce bai ya Salama ya kai Salama ka zo ka yi mubaya'a mana kala kuntu sai ya ce a'a ya rasulullah kad bayatuka na yi maka mubaya'a fi awwalin nasi a farkon mutane kala sai manzo Allah ya ce wa aidan dawo ka sake kala ya ce to sai na zo na sake mubaya'a kaga ya yi biyu kenan da ya yi mubaya'a sai ce wa ra'ani rasulullahi azlan da na zo zan yi mubaya'a sai manzo Allah ya ganni tsurana ba komai kaga bawan Allah ana mubaya'a za a yi yaƙi wani za ka same da takobi wani kwari da baka ko wani abu shi Salama yana nan haka ba yi da komi a'a sai manzo Allah ya ce masa yaya aka yi ya aka yi na ganka babu komi ya ce ai ba ni da shi fatani rasulullah manzo Allah ya duba me zai bashi sai ya samu wata garkuwa ya ce to rike wannan ya dai kamata a ce mutum yana da makami komai kasawan shi to sai ya bashi wannan garkuwan to wannan garkuwan ne ya manta imma garkuwar al-hajafa ce al-hajafa garkuwa ce da suke yi da itatuwa za a hada itatuwa ne a saka su a yi tsarin garkuwa inda an kawo maka sara za ka kare da shi da itace ake yi to wannan suna kiran shi al-hajafa ya kunu min idan to sannan akwai addaraku shi kuma wannan suna yin shi ne da fata ake dinkawa sai a yi wannan garkuwa din to wannan ne ya manta garkuwan da annabi ya bashi na itace ne ko kuwa na fata ne yana tunani a kai to da ya yi mubaya'a annabi yana ta mubaya'a ga mutane ana nan ya ce hatta idza kana fi akhirin nasi sai da annabi ya kusa gamawa fa kala sai ya hange ni manzon Allah ya ce ala tubayini ya Salama yanzu kai Salama ba za ka yi min mubaya'a ba ka karo na uku kenan kuntu sai ni ce ya rasulullah baya'atuka fi awwalin nas na maka mubayi'an nan fa a farkon mutane wa fi ausatin nasi a tsakiyar mutane sai annabi cewa ai dan zo ka sake alfa bayatuhu salasa sai na mar mubayi'a karo na uku idan ma wani yana mubayi'a sau ɗaya shi fa Salama bin al-Akwa sau uku yayi mubayi'a ga manzon Allah kuma bisa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da nazo zan yi mubayi'ar sai annabi ya sake gani na babu komai tsurana ya ce a kai kuwa ni ka bina ce ɗazu na ganka babu komai na baka wani abu sai ce eh haka ne ya rasulullah baffana manzon Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina da baffa sunan shi Amiru ba shakka wannan baffan nashi jan namiji ne ba karamin mutum ba ne shi ma ya yi mutuwar shahada yakin da aka tafi yakin Khaibar kaga daga wannan yaki sai yakin Khaibar to shi baffan Salama sai zama shi ma bayi da komai bayi da wani makami da ya rike to shine da na gani ma baffa na bayi da makami fa a'taituhu iyaha sai na bashi makamin da kai ka bani Salama yana faɗin haka sai manzon Allah ya fashe da dariya manzon Allah sai ya fashe da dariya sai annabi ya ce ko dai in baka misalin ka ne innaka kalladhi qala bari in baka misali kamar wani mutum ne yake cewa Allahumma abgini habiban huwa ahabbu ilayya min nafsi manzon Allah ya ce kamar wani mutum ne a zamanin da yake addu'a sai ya ce ya Allah ka hada ni da mutumin da na fi so fiye da raina kaga abinda annabi yake nufi baffan nan ya wato baffan Salama shi yafi kima akan rayuwar Salama saboda idan aka baka makami ai an baka abinda zaka kare ranka ne idan ka dauki makamin ka ba mu wancan kaga ka fi son wancan ya rayu akan kai ka rayu kaga ka nuna ka fi son shi akan rayuwarka wato annabi ba wai yana kushi mar bane yana yaba masa ne abinda yayi wato abu ne mai kyau abu ne wanda kana so ma dan uwanka abinda kake so ma ranka wannan dama manzon Allah ya faɗa hadisin yana sahih al-Bukhari al-Imam al-Bukhari sai ya masa babu man baya amrataini babu akan babu laifi mutun yayi mubaya'a karo biyu ashe ba wai mubaya'a ba sau ɗaya ne kawai yake zama dole ba za a yi shi karo biyu ko fiye da biyu wannan ba laifi bane to al-Imam al-Qurtubi anan sharhin sahih Muslim sai ce kaga mun samu sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam kashi biyu kashi guda Jabir da kuma Ma'qil bin Yasar sun ce ga abinda suka yi wa annabi mubaya'a akai ba za su gudu ba idan an tsaya a wannan yaki Salamatu bin al-Akwa al-Aslami shi kuma yace an tambaye shi akan me kuka yi mubaya'a ga manzon Allah sai Salamatu bin al-Akwa yace akan za mu mutu to sai yace nan kaga kenan an samu tufka da warwara kuma waɗannan sahabbai gaba ɗaya suna cikin waɗanda suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan yana cewa lam nubayihu ala al-maut wancan kuma yana cewa bayanahu ala al-maut mukhalifun lima qalahu Salama kaga sai zama ya saba ma abinda Salama bin al-Akwa ya faɗa annahum bayauhu fi zalika al-yawm ala al-maut sun yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutuwa to kar ka dauka Salama ne kadai akwai kuma Abdullahi bin Zaidin shi ma ya ba da labari kuma wanda yake kama da maganar Salama shi ma ya ba da labari da yake nuna haka wato ya ce hadha khilafun lafzi wannan sabani da aka samu ta labarin sahabban ba wani labari ba wani sabani mai tsanani ba dalili kuwa sabani ne kawai na lafazi wa amma al-ma'na fa muttafaqun alayh da abinda Jabir ya faɗa da abinda Ma'qil bin Yasar ya faɗa da abinda Salama bin al-Akwa ya faɗa duk ma'anar su guda ne wancan ya ce mun yi mubaya'a akan ba za mu gudu ba wannan ya ce mun yi mubaya'a akan za mu mutu ai kusan ma'anar guda ce shi ne abinda Imam al-Qurtubi ya faɗa kaga kenan shi annabi ya kira su akan ku zo mu yi mubaya'a wannan fada da za mu yi babu gudu ba ja da baya. To idan annabi ya ce za a yi mubaya'ar da ba gudu ba ja da baya, kaga ana nufin me? Sai dai mutuwa kenan. To don haka yasa Salama yake cewa mun yi mubaya'a akan za mu mutu. Man baya'a ala Allah ya shirra hatta yaftaha Allahu alayhi aw yuqtal faqad baya'a ala al-maut. Wannan bayanin al-Imam al-Qurtubi kenan. Wa yashhadu lima dhakartu annahu qad ruwiya an ibn Umar, Abdullah ibn Umar shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi wannan tafiya, yana cikin waɗanda suka yi wannan mubaya'a. Abdullah ibn Umar yace innal bai'ata kanat ala sabri, an yi mubaya'a ne akan za a yi haƙuri da wahalar yaƙin. Kaga duk ma'ana guda ne, wato sahabbai annabi ya kira su akan su yi mubaya'a duk wahalar yaƙin nan a daure. Kaga idan aka ce a daure ma wahala, kaga kar a gudu kenan. Idan ba za a gudu ba fa, kaga kenan har sai dai mutuwa. So ma'anan duka guda ne. Wa kana hadha al-hukm khassan bi ahli al-Madina. To dan haka yasa wannan ayar da kaji yadda Allah ya kawo ta, ya gwada maka cewa wannan mubaya'ar ita kadai annabi ya taba yinta, kuma ba za a sake yinta ba har tashin kiyama. Wannan mubaya'ar ta musamman ce. Wannan mubaya'ar, ai in ka ji bayanin Allah kai ka gane mubaya'ar gaskiya ta daban ce. Don haka wannan ya keɓanta, wannan mubaya'a ya keɓanta ga waɗanda suke wannan gurin. Fa'innahu mukhalifu lima fi kitabillah. Me yasa? Saboda wannan mubaya'ar ta saba ma asali abinda Al-Qur'ani ya bayani a kai. In ka dubi suratul anfal, a suratul anfal abinda Allah ya faɗa, idan kafirai sun ninka musulmai sau biyu, to idan yaƙi ya rinchaɗe musulmai na iya gudu, idan sun fi ninki biyu musulmai na iya gudu. Amma anan kaga babu wannan masharaɗin. Wannan mubaya'ar fa annabi ya yi da sahabbai ne ba maganan gudu. So ba sharaɗin yawa, ba sharaɗin ƙarfin makami, ba sharaɗin ƙwarewa. Ai kaga wasu ma daga cikin sahabban ko bulala ba su da shi. Manzon Allah ya ce haka, kuma ya sake karɓar mubaya'a ta Salamatu duk da cewar ya san ba ya da wani shiri. To haka ne wannan mubaya'ar tsarinta sai ya saba ma tsarin abinda Allah ya faɗa a suratul anfal. A suratul anfal an halatta wa musulmi ya gudu a lokacin yaƙi. Yaushe? Idan adadin musulmai ya ninka, ko da ke akwai sabanin fahimta a kai, amma zahirin nasin Al-Qur'ani kenan. To sai zama wannan abinda Allah ya faɗa, abinda annabi ya yi mubaya'a da su shi ne babu magana gudu. Wa ala muqtadi bai'atil hudaybiyya la firara aslan fa hadha hukmun khassun bihim. Kaga shi yasa al-Imam al-Qurtubi ya ce to wannan hukunci ne wanda ya keɓanta ga waɗannan sahabbai bi ahlil hudaybiyya, waɗanda suke wannan gurin, su kadai wannan hukunci ya shafe su. Wannan hukunci ya shafi waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci. Walizalika qala Abdullah ibn Zaid, daga cikin sahabban akwai Abdullah ibn Zaid wanda muka yi magana a kan shi. Abdullah ibn Zaid ya ce wannan mubaya'ar mu kenan ga manzon Allah, la ubayi'u ala hadha ahadan ba'da rasulillah. Yace banda manzon Allah babu ɗan adam da zan sake yi masa irin wannan mubaya. In ji Abdullah bin Zaid, banda manzon Allah babu ɗan adam, wato babu wani shugaba da zan sake masa mubaya'a kamar haka. Kaga kenan ya gwada maka khususiyya ce, wannan khususiyya ce. To idan muka dubi wannan ayar tana ɗauke da wasu bayanai waɗanda suke da girma ta gefen tauhidi. Ibn Usaymin a littafin Majmu'u Fatawa wa Rasa'ilihi, yana mujallar na farko shafin 168. Fa hal as-sahaba fi sulh al-hudaybiyya kanu yubayi'una Allah shin a lokacin da aka yi mubaya'an nan sahabbai waye suke wa mubaya'a? Allah suke wa mubaya'a ko manzon Allah? Ai kaga ba shakka suna mubaya'a ne ga manzon Allah ko, amma mubasharatan suna mubaya'a ne ga manzon Allah. Amma ga abinda Allah ya faɗa, innama yubayi'una Allah, sahabbai suna mubaya'a ga Allah ne, ba ma Annabi Muhammad kawai ba, sai aka tsallake maganar manzon Allah. Ai waɗanda suke mubaya'a da kai suna mubaya'a ga Allah ne. To kaga anan mas'alar ta shafi tauhidi, kuma ba shakka akwai akwai bayanai masu haɗurra waɗanda za ka gani na saɓanin aƙida dangane da ita wannan aya. Idan aka ce sahabbai suna mubaya'a ga Allah, kuma Allah maɗaukaki ya ce yadullahi fauqa aydihim, hannun Allah yana saman hannuwansu, to kaga wani zai ce a to kenan ai Allah yana jikin Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan manzon Allah ya miƙa hannunsa yana mubaya'a ga sahabbai, to ai hannun na Allah ne. Kaga daga nan aka samu aqida ta al-ittihadiyya, cewa Allah yana iya saukowa ya shiga jikin waliyinsa ko annabinsa. Allah ka tsare mu daga bata. Don haka wannan aqida ce wanda tana da asali da kafirai, wanda yana da alaka da Christianity, cewa Annabi Isa akwai wani sashin Allah a tare da shi. To idan aka samu daga gefen musulmai wani ya ce ba ku ji abin da Allah ya faɗa ba, shi ma Annabi Muhammad, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim, ai wannan ya nuna shi ma Annabi Muhammad Allah ya sauko ya shiga jikinsa. Allah ka tsare mu, babu shakka wannan bata ne. Abin da ya sa muka faɗa don ba mamaki za ka ji komai daɗewa, ba mamaki za ka ji. Allah ka tsare mu daga aqidun bata. Amma ba haka ba ne, shi yasa Ibn Usaymin yake magana a kai, ya ce al-ma'lum anna yadallahi haqiqa laysat fawqa aydihim, abu ne wanda yake sananne hannun Allah baya saman hannuwan sahabban Annabi Muhammad a wannan lokacin. Ba shakka babu hannun Allah a wannan gurin. Amma kaji yadda Allah ya faɗa yadullahi fawqa aydihim, me Allah yake nufi? Allah tabaraka wa ta'ala yana nufi ka annahu yubayi'u Allah, idan sahabi yayi mubaya'a da Annabi Muhammad, to kamar yana mubaya'a da Allah subhanahu wa ta'ala ne. Wa anna allati fawqa aydihim inda almubaya'a, lokacin mubaya'a idan sahabi ya miƙa hannu manzon Allah ya ɗora nashi a sama, wani hannu ne yake saman na sahabi? Yadun rasuli, hannun manzon Allah ne, ba hannun Allah ba ne, wanda shi ne zahiri abinda ya kamata mu sani. Ko da aka ce yadullahi fauqa aydihim, ba wai ana nufin hannun annabi ne ya zama hannun Allah ba, ba haka ba ne. Ana nufin hannun Allah yana sama hannun manzon Allah, yana saman hannuwan waɗannan. Saboda haka hannun Allah yana saman nasu, wannan ba kuskure ba ne, haka ne a yanda Allah ya faɗa din. Ibnul Qayyim al-Jawziyya ya yi sharhi a kai sosai a littafin Mukhtasar Sawa'iq al-Mursala, yana juz'i na farko shafin 406, ya ce falamma kanu yubayi'una rasulallah, sahabbai suna mubaya'a ga manzon Allah, wa aydihim bi aydihim, suna kawo hannuwa, yadribu biyadihi ala aydihim, mutum zai miƙa hannu manzon Allah ya ɗora hannunsa akan nashi, kana rasulullah huwa safiru bainahu wa bainahum, kaga kenan annabi shine jakadar Allah, annabi shine dan sakon Allah zuwa gare su. Kanat mubaya'atuhum lahu, saboda tunda Allah ya turo dan sako jakada wakili, idan aka yi mubaya'a ga wakilinsa ai an yi mubaya'a gare shi kenan. Kaga ba wani abin da ya saba ma hankali, shi yasa Allah madaukaki ya ce innama yubayi'una Allah, saboda annabi yana wakiltan Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana subhanahu fawqa samawatihi, to shi Allah a ina yake? Allah yana sama, yana saman sammai, wa ala arshi, kuma Allah yana saman al'arshi. Kaga Allah yana sama kenan, fawqal khalaiqi kullihim, Allah yana saman halittu gaba dayansu. To sai ya turo Annabi Muhammad a nan ƙasa yana mubaya'a ga mutane. Shine idan aka ce hannun Allah yana saman nasu, ai ba kuskure, saboda shi kansa Allah yana sama da su, zatin Allah yana sama da su, yana kan al'arshi, saboda haka hannunsa yana saman nasu. Kaga ma'anar bata canza ba, inji Ibn Qayyim al-Jawziyya. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matsayin wakili ne na Allah tabaraka wa ta'ala ga Allah, kama annahu subhanahu fawqahum, cewa yadda Allah yake saman su. To don haka mubaya'ar da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan Annabi ya dora hannu akan nasu, su ruka kaddara cewar wannan mubaya'a fa ba ma ga Annabi suke yi ba, ga Allah madaukaki ne. Domin me? Domin hannun Allah yana saman hannuwansu, wato Allah yana saman al'arshi, hannunsa yana saman nasu. Kaga ba wai yana nuna cewar a wannan lokacin hannun Annabi shine hannun Allah ba. Allah ya samu gani. Yayi magana aka yace, don haka wannan yana nuna mubaya'ar da sahabban nan suka yi, mubaya'a ce ga Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye, wanda Allah da kansa ya faɗa, innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. To sai Allah madaukaki ya ci gaba yace, wa sayaqulu
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا, بل كان الله بما تعملون خبيرا.
سيقول لك المخلفون من الأعراب, هذا نعم الله ينام وقنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم تنبع داو قرم مدينة با سي الله يكباش العباد نكتب في تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير يتوانا آية ابن عاشور يتي الله يباد العباد متانا مدينة فأخبر الله رسوله بما بيته في قلوبهم. الله ينا با النبي لاباري تون سنا حديبيا بسرغا سن كوما مدينه با يكي غيا ما النبي لابارين كافري دو سكي مكه متانن دو سكي كيوين مكه دا ايرن تانادين واتو منافقين دا ايرن شرم حقولي دا سكي زاسو با ما النبي صلى الله عليه وسلم وزري دا زاسو غباتر دا شيغا منزون الله بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. واتو اكوي قوياوا اكي ويا د مدينه قوياوا اذا انشي قوياوا ينين زمان لارباوا saboda larabawa suna zama wato kamar kungiya kungiya ne, kamar unguwa unguwa, zuriya zuriya, dan haka zaka ga yanda suke zama kamar yanda makiyaya ke zama ne, suna wurare daban-daban a kewaye da Madina. To abin da ya faru, waɗannan ƙabilu guda shida ne, kum sittu qaba'il, akwai ƙabilu guda shida a kewaye da Madina. Ibn Ashur ya kirga su ya ce akwai Gifar, akwai Muzaina, akwai Juhaina, akwai Ashja'u, akwai Aslam, sannan akwai Azzailu. Waɗannan ƙabilu guda shida suna kewaye da garin Madina. Ta abin da ya faru, ba da an baya uhu Allah khuruji ma'akum, tun lokacin da Annabi zo gari, dama mutanen Madina sun riga sun yi mubaya'a ga manzon Allah da ƙauyuka akan cewa duk abin da ya faru idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar jama'a a tafi yaƙi, su suna shiri za su fita a ko da yaushe, sun riga sun yi alƙawari ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam lamma arada al-masir ila al-umra to a wannan shekara ta shida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya zai tafi umra sai ya sa a sanar da larabawan da suke kewaye da madina gaba daya istanfaza man haula al-madina duk larabawan da suke kewaye da madina manzon Allah ya ce kowa ya taho da shi za a tafi wannan umra dalili kuwa saboda idan musulmai sun tafi makka suna da ƙarfi suna da yawa fa yarhabuhu ahlu makka kaga mutanen makka za su ji tsoro wai ko da za su yaƙi manzon Allah idan annabi ya shiga garin makka da mutane kaman 3,000 ko 4,000 ko 5,000 kaga mutanen makka za su ji tsoro bare wani har ya takali annabi sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya samu damar umra ya bar gari fala yasuddu an umratihi kaga ya gwada kenan babu wanda zai iya tsare annabi ya hana shi yin umra fatasaqala aktsaruhum an al-khuruj lokacin da annabi ya ce to a fito a tafi da yawa sai suka yi nauyin jiki da yawa sun ki fitowa an al-khuruj ma'ahu manzon Allah zai tafi umra sai wannan ya noke wancan ya noke takhallafa an al-khuruj ma'ahu ma'azamuhum mafi yawan mutanen garin gaba ɗaya sun ki fitowa tafiya umran nan tare da manzon Allah wa kanu yawma idhin lam yatamakkan al-iman fi qulubihim na'am kusan duk madinan musulmai ne amma musuluncin kuma yana da rauni bai riga ya kafu a cikin zukatansu ba walakinnahum lam yakunu munafiqina amma kuma a dai wannan lokacin ba a kiransu munafikai a wannan lokacin amma dai ba shakka imani bai natsu a cikin zukatansu ba wa a'addu lil ma'dira to gashi annabi ya fita har ya tafi ba su bi shi ba manzon Allah ya iso makka da mutum 400,000 to kaga nan kauyawan da suke garin makka waɗanda sun ki fita tare da manzon Allah to za su fara kullakullan idan annabi ya dawo kuma yanzu da me zamu kare kanmu to wannan shine shirin da suke yi to abinda ya gwada maka wannan tafiyar ta manzon Allah tana da mu'jizozi da yawa don haka yasa al-Imam al-Baihaqi ya saka wannan tafiyar a cikin dalailun nubuwa yana daga cikin dalilai da suke nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun annabi bai dawo Madina ba kaji abinda Allah yake gaya masa kaga ya gwada maka annabi Muhammad annabin gaskiya ne saboda Allah ya ce mar sa yaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi waɗannan ƙauyawa da aka bar su a baya za su gaya maka in ka dawo shagalatna amwaluna wa ahluna ai dukiyarmu da iyalanmu suka shagaltar da mu fastaghfir lana don haka ya rasulullahi ka nema mana gafaran Allah mun saba ma Allah ya rasulullahi a mana addu'a Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna za su gaya maka da harsunansu abinda baya cikin zukatansu wato asali abinda ke cikin zukatansu daban ne kul ka ce musu faman yamliku lakum min allahi shay'an wa ya iya mallakar wani abu na Allah dangane da ku idan Allah ya yi nufin wani abu gare ku wa ya isa ya hana Allah in arada bikum darran aw arada bikum naf'an idan Allah ya yi nufin wata cuta za ta same ku wa zai iya kare ku idan Allah ya yi nufin wani amfani zai same ku wa zai iya hanawa bal kana Allahu bima ta'maluna khabira Allah mai masani ne game da abin da kuke aikatawa kaga annabi bai riga ya dawo Madina ba bai ma riga ya dawo gari ba amma gashi Allah yana gaya masa abin da mutanen garin suke shiryawa ƙauyawan da suke kewaye da Madina waɗanda ba su bi shi tafiyar umra din ba to Allah ya ce ga abin da za su faɗa maka kuma ga amsar da za ka ba su ka ci gaba da cewa
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون
Wannan ma amsa ce da Allah yake gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, amsar da zai gaya ma waɗannan munafikai waɗanda ke kewaye da Madina, waɗanda suka ƙibin manzon Allah. Na'am, ba kafirai bane, munafikai ne, saboda zahiri musulmai ne. Ashi yasa ma suke cewa Annabi ka roƙa mana gafaran Allah, fastaghfir lana. To Allah yace ka gaya musu bal zanantum, don ai kaji Allah yace yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, sun faɗa da harshe abinda ba shi ne yake zuciya ba. Me yake zuciya? Shi ne Allah yake fallasa. Bal zanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan. Zaton da kuka yi shi ne idan Annabi ya tafi wannan yaƙi ba zai dawo da rai ba, daga shi da sauran muminai da suka tafi babu wanda zai dawo gida da rai abadan. Karu manta, tsakanin yakin Al-Khandaq da tafiyar Annabi umuran nan fa ba yawa, ba dadewa. To shi yasa munafikai suka ji tsoro, a ce an kawo hari garin Madina, Allah ne ya kwato su. Sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye wata umra an tafi Makka. To munafikai na ganin wannan tafiyar ta ajali ne, babu wanda zai dawo da rai. To sai Allah ya ce wa zuyyana zalika fi qulubikum, kuma ba wai zato kawai bane, har ma an kawatar da wannan tunanin a cikin zukatansu. Idan aka ce an kawatar da zaton, kaga abun ya tabbata, ya zama yaqini, ba sa ma shakka zato suke yi Annabi zai dawo ba, amma zaton ya yi ƙarfi saboda shaitan ya kawata wannan tunanin har ma sonin jayar da shi. Shine sai Allah ya ce wa zanantum zanna sau'i, kun yi zato munanan zace-zace, wa kuntum qauman bura, ku mutane ne halakakku. Idan aka ce alburu, ma'ananta masdari ne wanda yake kamar alhulku bina'an wa ma'anan, don haka mutane alhalaka wato su ne halakakku, shi ne buran. Allah ya ce ku dai mutane ne halakakku. Wannan kalma ita ke nuna cewar duk wanda bai tafi wannan yaki tare da manzon Allah ba, to ba shakka wannan mutumin bai samu shaida kwarai ba, saboda Allah ya tabbatar mutum ne wanda yake mutumin banza. Wannan kamar dada darajan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tafi yakin nan tare da shi ne. To kuma wannan yana nuna mana hadarin mai abubuwa guda biyu, ba wai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai ba. Me ya hana waɗannan mutanen tafiya yaƙi? Na'am, abinda suka faɗa da bakunansu, shagalatna amwaluna wa ahluna, iyalanmu da dukiyarmu suka shagaltar da mu. So waɗannan abubuwa guda biyu suna da haɗari, da iyali da kuma dukiya, suna iya raba mutum da gidan aljanna. Allah ya ba mu misali, kaga nan misali guda ne. Annabi zai fita zuwa umra, Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma saboda tunanin iyali, tunanin dukiya, an samu musulmi ya kibi manzon Allah. Karkace inda kana zamani da Annabi zaka iya, ina wadancan da suka halaka ba mu fi su da komi ba, saboda ka kullum mu ringa auna rayuwarmu da tasu, abinda ya halaka su ya zama ishara gare mu, mu kiyaye. Kaga Allah ya tabbatar da dukiya da iyalai suna zama hadari, suna hana mutum shiga aljanna. Haka a suratu Yunus aya ta 101, wama tugnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Shi yasa anan Allah ya ce wa kuntum qauman bura, idan Allah ya riga ya hukunta halaka ga mutane, to duk wa'azin da za a yi ba zai amfane su ba, duk wani wa'azi. Shi yasa kaga an ce ma mutum ya yi zamani da Annabi, ya ga Annabi, ya ji maganar manzon Allah, amma kuma duk da haka ya mutu yana kafiri ko yana munafiki. Ashe wannan ya nuna shari'a ta Allah ce, ba wai saboda kai zamani da annabi shikenan zaka tsira ba, babu shari'a ta Allah ce. Nan Allah yake cewa wa kuntum qauman bura, ku dai mutane ne halakakku, dan in ba halakakke ba annabi da kansa zai yi tafiya, tafiyar ma ba ta yaki ba, tafiyar umra ce, ibada ce, yace ku fito mu je, ya zamanto mutun yaki fita saboda dukiya. Kuma in ka dubi suratul munafiquna aya ta 9, Allah yace la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Kar ku yadda da dukiyar ku da ƴaƴan ku su hana ku ibada, kar ku yadda. Kaga ya nuna cewa dukiya da ƴaƴa suna iya batarwa. A suratu Saba'i aya ta 37, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Dukiya da ƴaƴa ba sa sa ka je kusa da Allah. Allah yana ta magana akan dukiya da ƴaƴa saboda me? Suna da hadari. Allah ya kare mu daga sharrukan su. To me ya ci gaba da cewa?
Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira.
Allah madaukake ya ce wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, wanda bai yi imani da Allah da manzonsa ba, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, to ai kafirai mun yi musu tanadin wuta, ita ce as-sa'ir, ina daga sunayen wutar jahannama. Allah ya kare mu. Walillahi mulku samawati wal ardi,
walillahi mulku samawati wal ardi, yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha wa kana Allahu ghafurar rahima.
Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi, mulkin sammai da ƙasa na Allah ne, wato duk abin da ka gani yana aukuwa tsakanin sama da ƙasa ikon Allah ne, kudurarsa ne. Yaghfiru liman yasha'u, Allah yana gafarta ma wanda ya so, wa yu'adhibu man yasha'u, kuma Allah yana azabtar da wanda ya hukunta. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah ya kasance mai yawan gafara, Allah ya kasance mai yawan jin kai, Allah ya gafarta mana. Sai Allah ya ce
sayaqulu khallamuna idan talaqtum ila maharim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yuqawuna illa qalila.
Wannan duka labari ne Allah yake bayar ma annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da zai faru a gaba. Sun bar Makka, ba su ma iso Madinan ba. Sayaqulul mukhallafuna, Allah yake waɗanda aka bar su din nan a baya za su ce idan talaqtum ila maganima lita'khudhuha, idan kun tafi saboda daukar ganimomi, idan kun tafi daukar ganimomi. Wato kamar Allah yana gaya ma annabi na Makka albishir, Makka dai ba a yi yaki ba, tama da kun koma Madina za ku wuce wani yaki, wannan yakin ba za ku wahala ba, daukar ganima kawai za ku yi, daukar ganima. Kaga maimakon Allah ya ce idan talaqtum ila gazwatin ko harbin, sai Allah ya ce ila maganima, idan kun tafi zuwa ga wasu ganimomi waɗanda za ku ɗiba, lita'khudhuha, wato idan kun koma Madina kafin ku tafi wani yaki, waɗannan larabawan da aka baro a baya za su ce zaruna na tabi'ukum, ku bar mu mu bi ku a yanzu. Kaga a wancan tafiya ta umra da yake Makka za a je sun ki yadda, wannan tafiyar da za a yi fa tunda sun tabbata inda za a tafi yakin tsananinsa bai kai Makka ba, saboda su riga sun san mutanen Makka na da zafi, an yi Badar, an yi Uhud, an yi Khandaq, saboda ka san kowa yana tsoron Larabawan Makka din nan, sharrin su yana da yawa. Muhammadu yanzu ya ce zai je Umra, ai kwanan sa ya kare. To amma da Annabi ya taho zai tafi yakin Yahudawa, suka ce wannan ai babu komai, ba a shakka, saboda ka suka ce suna son su bi Annabi sallallahu alaihi wasallam a tafi yakin. وذلك انهم لما انصرفوا من الحديبيه abinda ya faru kenan inda malaman tafsiri suke tabbatar mana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al-hudaybiyah ya baro makka kenan yana dawowa madina wa'adahumullahu fatha kaybara sai Allah ya ma annabi alƙawari akwai yankin khaybar na maka alƙawarin gaba ɗaya za ka yi nasara za ka samu ganimar da ba ku taɓa samu ba. Allah ya gaya ma annabi za ka tafi yaƙi Khaibar wata ala gana'i mahali man shahid al-hudaybiyah khassa, amma ga sharaɗi wannan yaƙi da za a tafi ganimar ta waɗanda suka tafi umra ne su kaɗai, sahabban nan da suka tafi umra da manzon Allah mutum 1400 nan waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah, to iyakansu su ne waɗanda za su ci wannan ganima. Duk wanda bai tafi wannan yakin ba, to bai da rabo a wannan ganima. Wannan ba hukuncin annabi ba ne, hukuncin Allah ne da kansa. Kuma tun annabi bai dawo garin Madina ba aka gaya mar in ka dawo Madina wuce Khaibar, in ka tafi Khaibar, in za ka je Khaibar kar ka je da kowa sai musulmin da ya tafi wannan umra da aka yi ta al-hudaybiyah. Sannan kuma idan kun tafi Khaibar, idan aka samu ganima, ganimar ta waɗanda suka tafi umran al-hudaybiyah ne su kadai. Duk wanda bai tafi umra ta al-hudaybiyah ba, ba shi da ganima a Khaibar. Kaga ba a ma yi yakin ba, amma har Allah ya yi albishir za a yi yakin, za a samu ganima ga masu cin ganima. Wannan shi ke nuna maka gaskiyar manzon Allah. Yasa Allah ya ce sayaqulul mukhallafuna idan talaqtum, idan kun tafi ila maganima kasira, zuwa ga waɗannan ganimu masu yawa da za ku ɗauka, to za ka ji waɗannan suna cewa zaruna nattabi'ukum, ku bari mu bi ku. Allah ya ce yuriduna an yubaddilu kalamallah, wai waɗannan larabawan ƙauye suna nufin za su canza maganar Allah. Ai Allah ya riga ya yi magana, ya yi hukunci. Babu wanda zai ci ganimar da za a samu a Khaibar sai wanda ya halarci umran nan tare da manzon Allah. Saboda ka ga amsar da za ku ba su, qul lan tattabi'una, ba za ku sake bin mu ba. Kazalikum qala Allahu min qablu, kuma kamar haka ne Allah ya faɗa tun a baya. Fa sayaquluna bal tahsudunana, za su ce a'a ku dai kuna mana hasada saboda kun san za a samu ganima, ba ku san mu samu. Allah ce bal kanu la yafqahuna illa qalila, ba su da fahimta face kadan. To ya zama wannan yana cikin kyautar da Allah ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan yana daga cikin kyautar da Allah ya yi wa manzon Allah, kyauta ce saboda annabi ya tafi umra. Umra ibada ce kawai, sahabbai sun taho an tafi wannan umra, ga yaƙi ya kan kama har ma an yi mubaya'a, yaƙin bai yiwu ba. Sai Allah ya ce to ku yi haƙuri, wannan yaƙi da bai yiwu ba ga wani can na muku kyautansa. Ka duba Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, yana juz'i na uku shafin 282. Lamma qadima rasulullahi al-Madina, annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa garin Madina, ya dawo gida, kaga kenan daga wannan tafiya. Makasa biha 20 laila, iyakar kwana 20 annabi ya a garin Madina, au qariban minha, kwana 20. Thumma kharaja gaziyan ila Khaibara, sai manzon Allah ya fita aka tafi yakin Khaibar. Manzon Allah ya fita daga Madina aka tafi yakin Khaibar, kaga bai wuce kwana 20 ba, bai kai wata guda ba da dawowa daga wannan tafiya ta umra, saboda Allah ya riga ya masa alƙawari. Wa kana Allahu azza wa jalla wa'adahu iyyaha wa huwa bil hudaybiyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace ai Allah ya masa alƙawari zai bashi Khaibar tun annabi yana al-Hudaybiyah, shi yasa Allah ya saukar da waɗannan ayoyin. Fanazalat alayhi suratul fathi, Allah ya saukar da wannan sura fima baina makkata wal madina. Annabi ya baro makka bai karaso madina ba, Allah ya saukar da wannan sura. Fa ataahu Allahu azza wa jalla fiha al khaybara, sai Allah ya bashi kyautan al khaybar, kamar inda zamu iso aya ta 20 a nan gaba, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'adakumullahu maganima kaseera ta'khudunaha, sai me yace fa ajjala lakum hazihi, wato kyautar da Allah ya yi nufi ya ba masahabban annabi saboda wancan mubaya'a, kyautar tana da yawa. Allah ya musu alƙawarin ganima mai yawa, amma an gaggauta musu yaƙin Khaybar. Ajjala lakum haza, an gaggauta muku hazihi, wato Khaybar kenan. Faqadima rasulullah, saboda haka annabi ya dawo a watan Zulhijja, ya dawo Makka. Fa aqama biha, ya ƙara kwanakin Zulhijja. Sara ila Khaybar fil Muharram, watan al-Muharram yana tsayawa, sai manzon Allah ya kama hanya ya doshi Khaybar. Wannan hadisin zaka gan shi a Sahih al-Bukhari, babu gazwatul Khaybar, hadisin 1197, yana Sahih Muslim, babu gazwatul Khaybar, hadisi na 1365. A ci a gabanta Allah ya ce
تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
Kaga in mun lura waccan aya ta baya, Allah ya ce lan tattabi'una, wannan horo ne aka yi wa mutanen Makka din nan, ƙauyawan da suke kewaye da wannan birni, kamar yadda muka kirga waɗannan ƙabilu, Allah ya musu horo ba za su sake fita yaƙi da manzon Allah ba. To nan ga abinda Allah ya ce musu, قل للمخلفين من الأعراب, كغايا ما waɗannan larabawa da aka baro su a baya, larabawan ƙauye waɗanda ke zama a bayan gari, nan gaba satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin, za a kira ku ku zo yaki da wasu mutane masu tsananin ƙarfi. Tuqatilunahum, sharadin dama za ku yake su ne, aw yuslimuna, ko su musulunta, babu jizya, ɗayan biyu ne, ko dai a musulunta ko yaƙi. Kaga nan Allah ya sake saukar da mu'jiza a wannan aya. Me ye mu'jizan? Wanda duk malaman tafsiri suna faɗa, kamar al-Imam Sa'di ya ce hadha huwa al-amru al-waqi, shi annabi sallallahu alaihi wasallam, ai Allah ya riga ya faɗa qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allahu min qabl, ba za ku bi mu ba. Saboda haka yaushe ne ke nan za a kira ƙauyawan nan su zo yaƙi? Ana nufin zamanin Sayyidina Abubakar. Kaga Allah yana faɗa mana a wannan, tun annabi bai bar duniya ba, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, wanda aka naɗa shi ne Sayyidina Abubakar, zai kira ku zo a yaƙi wasu mutane, waɗannan mutane masu tsananin ƙarfi ne, kuma yaƙin da za ku yi da su ba maganar sulhu, ko dai a musulunta ko kuma a mutu. Ba dai yanzu tsoron mutuwa ya hana ku zuwa tafiyar umra ba? To ga horon da Allah ya musu. Allah ya hana su sake fita yaƙi da manzon Allah, sai kuma Allah ya ce zamanin Sayyidina Abubakar ga abin da zai faru, kuma hakan ya faru. Saboda abin da ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, yana rasuwa, sai larabawa suka dinga ridda, wannan riddan da suka yi ta yi ana naɗa Sayyidina Abubakar, kuma sai ya sha ɗamaren yaƙi da waɗannan mutane. duk wanda yayi ridda sunna Abubakar yayi alƙawari sai ya dawo da shi musulunci. Yaƙin da za a yi da masu ridda ne, idan za a yi yaƙi da masu ridda kaga babu jizya, tuqatilunahum aw yuslimun, za a yaƙi mai ridda ne ko ya dawo musulunci. Kaga wannan ai ana siffanta yaƙin da ya auku ne a zamanin sayyidina Abubakar as-Siddiq. Za a kira ku, kuma abin da ya faru kenan, saboda waɗanda sayyiduna Abubakar ya yaƙe su, mutanen yankin Al-Yamama, mutanen Musailima bin Habib al-Kazzab, waɗanda suka yi da'awar annabci da waɗanda suka yi ridda, ba shakka yana daga cikin yaƙi mai tsanani, yana daga cikin yaƙi mai tsanani wanda an ce an rasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam masu ɗimbin yawa kafin sayyidina Abubakar ya samu nasarar dawo da waɗannan murtaddai da waɗanda suka ki ba da zakka, kafin ya dawo da su zuwa ga addinin musulunci. Shi yasa Allah madaukaki ya ce uli ba'sin shadid, wannan mu'jiza ce ba shakka Allah ya tabbatar game da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya ce fa in tuti'u, idan lokacin yayi, idan sayyidina Abubakar ya kira ku, ku zo a yaƙi waɗannan mutane masu tsananin ƙarfi, to kaga waɗanda suka yi ridda kenan. To akwai malaman tafsiri suke cewa ba ma zamanin sayyidina Abubakar kaɗai ba, har ma sayyiduna Umar, saboda idan sayyiduna Abubakar ya yi yaƙi da mutane masu tsananin ƙarfi, to ai sayyiduna Umar ya yi yaƙi da mutanen da sun fi wancan ƙarfi, saboda sayyiduna Umar zamaninsa ya yi yaƙi da Farisa da Rum gaba ɗayansu, kuma wanda su waɗannan dauloli su ne mafi ƙarfi a duniya. To sai Allah ya ce fa in tuti'u, idan kun yi biyayya, wato idan kun bi umarnin sayyidina Abubakar a zamaninsa, sayyidina Abubakar ya yi kira an fito, kuka fito kuma ba ku noƙe ba kamar yadda kuka noƙe a da, idan sayyidina Umar shi ma ya kira kuka fito, to yu'tikumullahu ajran hasana, Allah zai ba ku lada. Wa in tatawallaw, in kuka sake juya baya, kama tawallaytum min qablu, kamar yadda kuka juya baya a da zamanin Annabi Muhammad, lokacin da manzon Allah ya kira ku za a tafi umra kuka juya mar baya, to idan zamanin sayyidina Abubakar ya kira nan ma kuka juya baya, zamanin sayyidina Umar ya kira kuka juya musu baya, yu'azzibukum azaban alima, Allah zai muku azaba mai tsanani, Allah zai muku azaba mai tsanani. Lokacin da Annabi ya isa Madina, wannan duka ya sauko, Allah ya riga ya gama saukar da ayar suran gaba ɗayanta ma kafin manzon Allah ya koma Madina. Kuma abin da ya faru kenan, Annabi yana dawowa Madina, sai ga ƙauyawan nan sun taho, yanda Allah ya faɗa haka, ya Rasulullah a nema mana gafaran Allah, wallahi iyalai dai da dukiya sak, yanda Allah ya faɗa sai ga suna zuwa. So sai ya zama ƙarfafa imanin sahabban manzon Allah, su sun riga sun haddace sura kafin a zo Madina. Mutanen Madina ba su sani ba, yanzu kaga da kamar a zamanin yanzu ne da yake akwai internet, akwai hanyoyin sadarwa, kaga wani yana iya tura saƙo a fakaice ga mutanen Madina, Allah ya saukar da sura kaza kaza, za su zauna a cikin shiri. To zamanin babu wannan, saboda ka sahabban Annabi sun san duk abin da Allah ya faɗa, ana zuwa Madina ko sai ga ƙauyawan nan suna ta zuwa, ya Rasulullah a roƙa mana gafaran Allah. Sai sahabbai su yi ta dariya su ce ikon Allah, mu kuma kaga Allah ya gaya mana ashe waɗannan mutane munafikai ne. To lokacin da Allah ya faɗi haka, sai kuma masu ɗan larura hankalinsu ya tashi, shine suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya Rasulullah, ga abin da aka faɗa game da waɗannan ƙauyawa, mu kuma musakai ne, ni makaho ne, wancan gurgu ne, wannan ba lafiya. Sai Allah ya saukar da wannan aya,
lan za'ala la'ama haradu wa la'ala la'arabi haradu wa la'ala al-maridi harad wa man yuti'illaha wa rasulahu nudkhilhu jannatin تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
ليس على الأعمى حرج باب داموا جمد ونمكاه، لكن حرج أنا نفهم الاسم wala alal a'raj harajun, babu wata damuwa ga gurbu, wala alal maridi harajun, babu laifi ga mara lafiya. Allah ya kawar da laifi ga makaho, gurbu, mara lafiya, ba su da laifi suna da, amma abinda Allah ya tabbatar shine dan ba su je ba babu laifi, amma kuma su je din ai Allah bai hana ba. Saboda haka zaka ga makafi sun halacci yaki a zamanin manzon Allah, makahu an ce dai babu laifi a kanka ba sai ka zo ba. To amma mai Allah ya ce a gaba, wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah, to Allah zai shigar da shi gidajen aljanna waɗanda koramu ke gudana a ƙarƙashin su. Wa man yatawalla, wanda ya juya baya, yu'azzibhu azaban alima, Allah zai masa azabar ko mai radadi. Don haka sai hatta guragu suna tafiya jihadi a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da makafi da mata, domin na'am an ce babu laifi a kansu, amma wanda yayi fa zai samu lada a wurin Allah. To sannan sai Allah ya bayyana mana ta gefansa game da sahabban Annabi Muhammad waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah a wannan tafiya da aka yi. Me yace?
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعذابهم فتحا قريبا.
Allah madaukaki yace laqad radiyallahu 'anil mu'minin, hakika Allah ya yarda ga masu imani. To wannan shi yasa kaji ana kiran ta mubaya'ar yarda, saboda mubaya'a ce da ta jawo wa mutun yardan Allah. Malan kai tsaye Al-Qur'ani yace Allah ya yarda da kai, babu shakka mutun ya tsira. Allah ya kara musu yarda. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah yace hakika ya yarda ga masu imani. Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, a lokacin da suke mubaya'a da gare ka a ƙarƙashin wannan bishiya. Fa'alima ma fi qulubihim, ya san abin da ke cikin zukatansu. Fa anzala as-sakinata alaihim, sai Allah ya saukar da nutsuwa a kansu. Wa asabahum fathan qariba, kuma Allah zai saka musu da wata nasara na kurkusa. Kaga kenan alƙawarin da Allah ya musu habbai, ya yadda da wannan mubaya'a da suka yi. Saboda haka Allah ya musu alƙawari ga wani yaƙi da za a yi a kusa, za a saka musu da wannan yaƙi. Shi yasa ya ce asabahum, ya saka musu, ya ba su lada ta wannan mubaya'a. Fathan ƙariban, nasara da take kusa, wanda ita ce nasarar yaƙin Khaybar. Ko ba ita kaɗai ba ce, Allah ya ce wa maganima kasiratan ya'khudunaha. Ba ma yakin Khaybar ba, Allah ya ce maganima kasiratan ya'khudunaha, Allah ya musu alƙawarin ganimu masu yawa da za su samu. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah ya kasance mabuwayi, Allah ya kasance mai hikima. In ka lura tafiyar wannan umra sai ta zama ita ce mabuɗin nasara ga sahabban manzon Allah. Menene mabuɗin nasara gaba ɗaya? Wannan mubaya'ar da suka yi ga Annabi Muhammad. Shi yasa kada ana kiranta gazwatul Hudaybiyya, ba a yaƙi ba, amma an kira ta gazwa. Malaman hadisi suna kiranta gazwa, malaman tafsiri suna kiranta gazwa, malaman tarihi suna kiransa gazwa. Alhali ba a yaƙin ba, an yi sulhu, amma sulhu ne da ya haifar da nasaran da duk ta biyo bayan wannan yaƙi. To ba shakka wannan ayar tana nuna tsarkaka ga sahabban Annabi Muhammad, wannan aya tana nuna tsarkaka ga sahabban manzon Allah. Laqad radiyallahu, hakika Allah ya yarda. Sai ya kira sahabbai da cewa almu'minina, masu imani, domin kamar yadda Ibn Hajar al-Haytami yake fada akwai littafin sa As-Sawa'iqul Muharraqa akwai littafin da ya rubuta As-Sawa'iqul Muharraqa Ibn Hajar al-Haytami shafin 207 yace tunda Allah ya ce ya yarda da su man radiyallahu ta'ala anhu la yumkin mautuhu ala al-kufri idan aka ce Allah ya ce ya yarda da sahabbai na ɗaya kenan zai yiwu a cikin sahabban a samu wanda zai mutu kafiri an ya ku Allah ne in Allah ne to ai Allah ya san gaba ya san baya ya san ciki ya san waje sannan kuma ka sake duba ayar da kyau yace fa'alima ma fi qulubihim Allah ya ma san zukatansu saboda ka in Allah ya sani a cikin waɗannan mutane akwai munafikai to idan Allah bai sani ba wa zai sani shi yasa malamin nan yake cewa ba zai taɓa yiwuwa sahabin manzon Allah ya zama kafiri ba zai taɓa yiwuwa ba saboda wannan magana ta Allah domin zai zama tubka ne da warwara wanda ba zai taɓa yiwuwa ba alqur'ani baya kawo magana tubka da warwara li'anna al-ibrata bil wafati anil islam saboda abinda ake lura da shi shine karshen mutum ba farkonsa ba farko tana iya kyau karshensa ba zai yi kyau ba misali Allah ya san kowannen mu sai ya ce ya yarda da kai ai Allah ya san har karshenka ba za ka lalace ba ne idan ba dan haka ba da ba zai yarda da kai ba ya za a yi a samu yarda ga shedan Allah bai yarda da shedan ba sai dai la'antarsa ko abinda alqur'ani ya nuna mana kenan to kaga ya gwada cewa Allah ya san karshen al'amarin iblis don haka yasa Allah ya la'ance shi sahabban annabi Muhammad mutanen kwarai ne sai Allah ya nuna ya yarda da su saboda me saboda Allah ya san babu wanda zai ci amanar musulunci babu wanda zai ci amanar manzon Allah fala yaqur riba minhu ta'ala illa ala man alima mautahu ala al-islam ba zai taɓa yiwuwa Allah ya yarda da wani ba sai wanda Allah ya sani wannan zai mutu ne akan addinin musulunci kuma haka ya faru kamar yadda shi wanda malami ya faɗa domin akwai hadisai da aka samu da dama ka san ita wannan mubaya'a ta kasance a shekara ta 6 watan Zulqa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan umra to akwai mace a cikin sahabban annabi waɗanda suke tare da shi a wannan tafiya ana kiranta Ummu Mubashshir Allah ya kara mata yarda ta ruwaito hadisin manzon Allah wanda annabi da kansa yake faɗa la yadkhulu ahadun min man baya'a tahta shajaratin nara duk wanda yayi mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyan manzon Allah ya ce ba zai shiga wuta ba har abada manzon Allah ya faɗa kaga abinda annabi ya faɗa sai ya dace da nassin alqur'ani hadisin yana sahihul jami'i sahihar hadisin na 7680 akwai kuma hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yarda Jabir yace qala lana rasulullahi yawmal hudaybiyah Jabir yace ranar da aka yi wannan sulhu ranar da aka yi wannan mubaya'a sahabai suka yi mubaya'a mutum 400,000 sai annabi ya ce mana antum khairu ahlil ardi duk duniya ku ne mafi alkhairi manzon Allah sai ya faɗa mana annabi ya gaya masa sahabbai duk duniya ku ne mafi alkhairi kuma gaskiya ne hadisin yana sahih bukhari babu ghazwatul hudaybiyah hadisin 2923 yana sahih muslim babu istihbabi mubayatul imam al-jaisha hadisi na 856 ibn hajar saboda hadisin jabir a fathul bari kenan yana fassara hadisin yace ma'anahu sarihun fi fadli ashabi shajara wannan da ayan da muka karanta da waɗannan hadisai da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna bayyanawa ƙarara game da falalar waɗanda suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana min almuslimin idzaka ai annabi ya sani ko a ranar da sahabbai suka masa wannan mubaya'an akwai musulmai a garin Madina akwai musulmai a Makka, in ji Ibn Hajar. Annabi ya sani akwai musulmai a Madina, akwai musulmai a Makka, wa bil Madina wa ghairihima, akwai musulmai a wasu gurare, amma duk da haka manzon Allah ya ce duk duniya babu mutane mafi alkhairi kamar ku. To don haka yasa idan ana maganar darajar sahabban manzon Allah, to idan an kawo ahlu badrin sai a ce ahlu bai'atir ridwani, waɗanda suka halarci yaƙin Badar, to sai a ce waɗanda suka yi mubaya'a ta yarda ga manzon Allah. Kaga kuma duk ya kasance a yaƙi. To Ibn Taymiyya akwai littafinsa da ake kira Iqtida'u Siratul Mustaqim, da ya ɗauko tarihin albarkan da waɗannan mutane suka samu. Iqtida'u Siratul Mustaqim yana juz'i na farko, shafin 306, zamanin Sayyiduna Umar. Sai aka waye gari mutane musamman suke kai ziyara wajen wannan bishiya. Wannan bishiyar da Annabi ya yi mubaya'a ga waɗannan sahabbai, sai zama ana niƙa gari, kuma sai ka sani inda a ce bishiyar tana nan zuwa yau, wallahi wani sai ya je, wani sai ya tafi ya kai ziyara ma wannan bishiya. Saboda haka Sayyidina Umar sai ya sa aka sare wannan bishiya. Sayyidina Umar ya sa aka sare wannan bishiya. Allati baya'a as-sahabatun nabiyya tahtaha, bishiyar da sahabbai suka yi wa Annabi mubaya'a a ƙarƙashinta. Me yasa ya sa aka sare? Saboda tana neman ta zama musabbabin halaka, don mutane na zuwa tabarruki da wannan bishiya, a ɗebi ganyenta, a da saiwata. Ba shakka mutane za su, idan aka ce maka yau ga ganyen bishiyar da Annabi ya yi mubaya'a ga sahabbai, a guji za ka karɓa. Mutane za su, to wannan ya sa Sayyidina Umar ya ce a sare bishiyar kawai. Wannan sai zama dalilin da ya sa duk sa'ilin da aka samu ta alamar bid'a, to sai a kau da shi, ba za a bar shi ba. Duk abin da zai zama halaka ce ga al'umma, to sai a kawar da shi. Wannan ya yi magana a kansa a littafin Majmu'u Fatawa, mujallar 17, shafi na 467. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.